This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Faje ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 28 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a je mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ci gaba da tattaunawa ne akan mabambantan ra'ayoyi kan zanga-zangar matasa da aka yi kan wuyar rayuwa a farkon watan Agusta. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar din nan, Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah, wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gwamnatin shekaru tana rikici da Isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi karfin gaske tsakanin fitattun yankunan Larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan Iran. Kungiyar ta Hezbollah ta tabbatar da kisan jagoran nata a yayin wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan headquarter ta dake birnin Beirut na kasar Lebanon. Nasrallah dai ya jagoranci kungiyar Hezbollah na tsawon shekaru 32. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe Nasrallah ne a wani hari ta sama da ta kai akan headquarter kungiyar dake yankin kudancin Beirut a kwana guda da ya gabata. Mai magana da yawun sojin Isra'ila Avi Chief Adre ya rubuta cikin wata sanarwa a shafin sadarwar zamani na X cewa sojoji sun kawar da jagoran kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah. Matamakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta ziyarci doguwar katanga da ta shata kan iyakar Arizona da Mexico da nufin nuna karfafa alamar yaki da bakin haure masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan Nuwamba mai zuwa. A ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba kasar da wata kasa tun bayan da ta zama yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat, Harris ta rika tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka, inda aka zagaya da ita doguwar katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin Barack Obama. Harris ta jinjinawa dogarawan kan iyakar a lokacin da ta shiga yankin na Douglas da ke kokarin kange masu tsallakawa ba bisa ka'ida ba, inda ta ce aikin da suke yi aiki ne mai wahala, haka kuma sun kasance masu sadokantar da kai. Ta ce ta ziyarci wurin ne domin ta yi magana da su, ta ga abin da za a yi domin ci gabansu da mara musu baya. Ta kuma gode musu bisa aikin da suke yi. A ƙarshe ana sa ran ta yi kiran a ƙara tsaurara matakan shingaye da aka sa akan neman mafaka domin faɗaɗawa kan tsare-tsaren shugaba Joe Biden, inda abokin hamayyar ta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke ɗasawa da masu kaɗa ƙuri'a a kan wannan batun. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce kalaman China da ma abin da take yi dangane da kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine sun yi halshen damu ganin yadda gwamnatin Beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin China suna samar da mai ga injina da Rasha ke amfani da su a yakin. Amurka da China na shirye-shiryen wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping cikin kwanaki masu zuwa, inda ake sa ran batun tallafi da China ke baiwa Rasha a yakin Ukraine ya zama cikin muhimman batutuwa da ke jadawalin Amurka. Blinken ya tattauna da takwaranshi na China Wang Yi a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na Amurka. A ƙarshen tattaunawa ta sama da tsawon sa'a guda, Blinken ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai cewa dole ne duk wani shirin samar da zaman lafiya da Rasha ke da shi na kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine ya kasance bisa tanaje-tanajen tsarin Majalisar Dinkin Duniya, musamman mutunta ƙasa da tabbatar da 'yancin kai. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Taliban a Afghanistan sun kare dokokinsu na Islama a daidai lokacin da ake azaƙaimi ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da 'yan mata a makon nan a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Mataimakin Prime Minister Taliban mai kula da harkokin siyasa Maulavi Abdul Kabir ya bayyana cikin wata tattaunawa da gidan talabijin na Afghanistan da aka yada a ranar Juma'a cewa ana kamba malamarin a idan duniya sama da yadda yake a zahiri a cikin kasar. Kalaman na Kabir na zuwa ne kwana guda bayan da gwamnatin kasashe suka mara wa kasashen Jamus, Canada, Netherlands da Australia baya a kokarin su na kama Taliban da laifin propaganda shafa mata daga rayuwa a bainar jama'a tun bayan da suka sake karbar iko a shekarar 2021. Shugabannin Afghanistan din dai sun dora tsauraran dokar musulunci ta shari'a a kasar, dokar da ta hada da haranta makarantun sakandare ga yara mata, haranta matan Afghanistan ayyukan gwamnati da hana su daga murya da rufe dukkan ilahirin jikinsu a bainar jama'a. Kasar Sin wato China ta buƙaci Japan da ta ci gaba da tafiya kan lafiyayya kuma tsayayyar hulɗa da Beijing bayan da tsohon ministan tsaron Japan Shigeru Ishiba ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar Liberal Democratic a jiya Juma'a. A ranar 1 ga watan Oktoba ne idan majalisar dokokin kasar ta zauna ake sa ran ayyana Ishiba a matsayin sabon Prime Minister Japan. Mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen China Lin Jian ya shaida manema labarai a jiya Juma'a cewa kwakwara kuma dorarriyar hulɗar dangantakar ci gaba da ke tsakanin China da Japan tana amfanar kasashen biyu. Ya ce kasar China na fatan Japan din za kuma ta dauki tsari bisa ingantacciyar turba game da kasar ta China domin inganta hulɗa da ke tsakanin su.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai a gyara zaba a saurari shirin zauren VOA.
Muna wa mai sauraro barka da shigowa zauren VOA. Yau ma zan miƙa ku ga jagoran shirin, wakilinmu Babangida Jibrin da ke zaune a Lagos, inda yake ci gaba da tattaunawa da Alhaji Shehu Usman Saffan, Alhaji Salisu Bashankai Sarkin Fulanin Shagamu, Alhaji Ahmed Bana Yariman Barebarin Lagos, da kuma Dr. Bashir Yankuzo, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Mina. Babangida, gare ka.
Tabarin miƙa ku ga shugaban kasuwar Mile 12 na ƙasa da ƙasa, Alhaji Shehu Usman Saffan, game da wannan matsala ta zanga-zangan matasa musamman ma dai a nan Lagos.
Na farko muna godiya Allah subhanahu wataala da cikin yardarsa da ikonsa ya ba mu dama mu ga wannan rana. To hakikanin gaskiya dangane da abubuwan da suka faru a Najeriya, musamman wannan zanga-zangar da aka yi, abu ne wanda bai ji daɗi ba, kuma kamar an nuna izgili akan yin wannan abu, saboda duk wani babban da ke ƙasar nan da wani malami da yake a wannan ƙasa sun san abin da ake halin da ake ciki, kuma suka ba da shawara akan cewa kada wanda yayi wannan zanga-zanga, saboda abu ne wanda ba zai yi mana daɗi ba. To kuma aka ijin shawarar su, amma da ƙarshe duk wani mai ido, har ma wanda bai da ido, ya ga abin da ya faru. To mu matakin da muka ɗauka a nan Lagos, kamar yadda kuka sani cewa mu ba mu tare da wannan yajin ake kafin a yi shi, ko kuma ce zanga-zanga. Saboda haka an samu kyakkyawan fahimta tsakaninmu da jami'an tsaro da gwamnati, na ganin cewa lalle wannan zanga-zanga ba a yi shi ba. To me kuma ya faru bayan zanga-zangas? Duk mutumin da yake Najeriya yake misali a wurin ƙasar nan, duk mun ga abubuwan da suka faru, mutane suka shiga shaguna, mutane aka fafasa musu shaguna, aka kwashe musu kaya, aka talauta mutane, aka karye mutane. A ga wannan daga lokacin da aka yi zanga-zanga nan zuwa yanzu, wani an karye shi kenan. Ina dan samun abubuwan da yake manage ne kawai abinci gidansa, yanzu an karye shi. To kuma wannan laifin waye? Wannan laifin waye? Saboda Allah, saboda haka muna kira ga jama'a da a dinga bin maganar da malamai suka faɗa, maganar da manya suka faɗa. Domin in kana yaro baka saurari abin da manya suka faɗa ba, to kai ma fa zaka waye gari, wata ran zaka girma kuma zaka faɗa ba za a ji ba. Wannan shine abin da ke faruwa. Saboda haka muna roƙon mutanen Najeriya da azura lafiya, Allah kuma ba mu zaman lafiya, Allah ya tabbatar mana da kwanciyar hankali.
To da yake iyayen ƙasa ma akwai rawar da za su taka wajen ganin an magance irin waɗannan matsaloli, na tambayi Alhaji Salisu Bashankai Sarkin Fulani Shagamu abin da zai ce game da wannan matsala ta zanga-zanga na matasa.
Dangane da abin da ya faru a baya na zanga-zangan da aka yi kasan nan, to gaskiya ya kamata cin goma tuntuni ba ta bare wannan zanga-zangan ta faru ba, tunda mutane su an bata wajen wata guda cewa za a yi ya kamata ce tun lokacin sun dauki mataki na hana wannan zanga-zangan, tunda mutane sun faɗi ga abin da suke bukata tun lokacin ya kamata duba saboda a sassauta abin kamar subsidy din nan ya kamata a je an dawo da shi, da kuma irin kulle bodojin da aka yi nan don kulle bodojin da suka daga cikin abubuwan suka kawo shi ma matsala a kasan nan, ya kamata cin goma tarayya ta bude wannan bodojin gaba daya ko mai ringa shigowa cikin dadi cikin walwala kamar yadda ke dace baya, idan ana samu wannan abubuwan za a samu saukin rayuwa kwarai da gaske, saboda idan ka duba bodojin nan gabaki daya da zaka je kamar kowa na ji walwala ana jin dadi wannan suke bakin bodojin nan, irin su jibiya din nan su jibiya su lela su gasan su mai gata gasan ko ina dai babu na gani mutane suna ta walwala kamar su Lagos, lokacin da ke zuwa Lagos za a ga mutane a nan Badagiri kamar kasuwa ko ina na ta walwala, to tun da kulle wannan bodojin nan tun daga lokacin aka fara samun matsaloli a kasan nan saboda abubuwa ba su shigowa inda ake so ko ba su fita inda ake so, an kulle wannan bodojin a lokacin saboda ana shigo da makamai kuma makaman wannan kulle bodo bai ana shigo da su ba, ya kamata bude boda su jami'an tsaro da suke gure nan masu kula da bodojin ya kamata su zauki matakin su da inda ka cewa tabbatar cewa wani mugu abun bai shigo kasan nan ba, amma ba a kulle bodon gaba daya ba a hana mutane shiga da fita, wannan abun yana daga cikin shi ma abun da kawo matsaloli, duk abun da ya kawo wannan matsalolin da aka yi zanga-zanga ya kamata gwamnati ta cire shi, saboda gwamnati ita ce gwamnati mutane ce kuma an zabe ta ne don ta taimaka mutanen Najeriya, ya kamata ce din suka yi abun da zai kawo musu matsala ya ta gwamnati ta dauki mataki da gaggawa ta magani abun, saboda don mutanen Najeriya su zama zaman lafiya su samu farin ciki ko su ji dadin rayuwarsu ba su ga wani kunci ba wanda kowa gida yana fama da wahaloli ga sunan kala-kala, ya ka tun lokacin gwamnati da ta dauki mataki ta magani abun da gaggawa, to ina kira mutanen Najeriya kuma ƙara hakuri nasa tunda da ya ce zai yi din nasa insha Allah wannan abun da aka ce za a dawo tallafin za a yi kuma in Allah da kuma komai da mu, amma dai fatan mu dai babban gwamnati a ƙara bude bodojin nan duka a bude bodoji duk abin da kawo nan kasu irin sun magana da yafa da wani haraji duka ba dan gwamnati ta janye shi saboda mai zo a samu lafiya gwamnati da ba da mata suka kawo ta da kuma kuma taimaka mutanen Najeriya ya Allah, to nan nake bada shawara irin abubuwan da ni na bangaren ya kamata ta abin da gwamnati ta yi don saboda a samu ci gaba a samu zaman lafiya zamu farin ciki a kasan nan,
to daga shi sarkin Fulani zamu kuma ta bangaren Alhaji Ahmed Bana wato Yariman Bare-baren Lagos kenan, mu ji shi kuma gudunmuwar da zai bayar dangane da wannan matsala ta rashin aikin yi da zanga-zanga da kuma dai walhalu na tsadar rayuwa.
Alal haqiqa kamar yadda kuka sani zanga-zanga abu ne wanda yake da kyau in za a yi na lumana, amma to kaga mu a nan kasar Najeriya har yanzu da sauranmu to mafi yawan zanga-zangan da muke yi a ƙarshe yana zama wani abu daban, kamar yadda kuka sani shugabanci duk wanda Allah ya ba shugabanci ya kamata ya yi yadda zai tausaya da na kasa da shi, to mu nan a Najeriya mun samu kanmu cikin wani yanayi su wanda suke mulkinmu sun zama da abin kamar na gado, meye na gado saboda menene suna yin abin da ransu yake so ne, ba sa tunani ba sa duba cewa akwai mutanen da suke mulka kuma waɗannan mutane da suke mulka ya kamata ana yi musu ne don su ji daɗin mulki, amma suna yin kawai abin da suka ga dama ne, shi yasa dole ne mutane an shiga yanayi an shiga talauci an shiga fatara ba abin da ba shiga ba yanzu a Najeriya, saboda yanayin abubuwa rayuwa ta yi tsada mutane ba sa iya ci su uku a yanzu, to kaga dole ne mutane su fusata su fito a yi zanga-zangan nan, kuma ita gwamnati ya kamata ta dinga jin koke-koke mutane da suke mulka saboda ga rayuwa ta yi tsada mai ta yi tsada yanzu ga shi an yi zanga-zangan nan an gama gwamnati ta yi buris bata ce mutane komai ba ta basu cikin yanayi da yanayin tunani da komai, kuma wannan butun mai din da ake tunani za ta kawo mutane sauki bata ce kala ba, abinci ya zama abin da ya zama yanzu kowa in ba mutum yana rike da wani mukami na gwamnati ba kowa ya zama almajiri kowa ya zama mai bara, shi yasa gwamnati ya kamata ta saurari kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu yanda mutane za su ji dama-dama sun samu saukin rayuwa a Najeriya, ba abin da ya fi damun mu mutum ya samu saukin rayuwa shi dan Najeriya in dai zaka bashi yanda zai samu ya fita ya samu abin da zai ci ya sha sauran abubuwan duk bai damu da shi ba, shi yasa muna fata wannan gwamnati ta yi kokari ta duba wannan koke-koke na zanga-zangan da aka yi ta duba ta ga yanda za ta yi ta shawo kan al'amarin ta dawo da abubuwan da ya kamata ta yi wa mutane su samu saukin rayuwa,
kowane mataki za a dauka domin ganin cewa wannan zanga-zanga bai faru ba, kuma
wannan abu ne mai sauki ita wannan zanga-zanga ba abu ne mai fudda da mai ido ba, ya kamata a ce gwamnati mutanen da suke mulka su yi mulki irin kaman na annabawa, za su samu mutane za su ga kawo musu rahoto abubuwan da ke faruwa a cikin mutane da yanda za su yi su taimaka wa mutane su samu sauƙin rayuwa. In aka yi mutane especially mu ƴan Najeriya, mu wallahi tallahi in dai za a kawo musu sauƙin rayuwa da yanda za su ce su fita su sha su kula da iyalinsu, ƴaƴansu su samu su tafi makaranta mai kyau, ƴaƴansu su je asibiti mai kyau, su samu ruwan sha mai kyau, su samu hanyoyi da za a bi ɗan kasuwa suna tafiya a samu tsaro a ƙasa. Waɗannan abubuwa da na lissafo guda 4-5 in dai za a wa talaka, wallahi tallahi wannan zanga-zangan ba za a sake yin shi ba. In dai talaka zai samu biyan buƙata, sannan uwa uba tsaro, gwamnati ta sa tsaro, waɗannan sace-sace da abubuwan da ake yi zaman to babu shi an gama shi, shikenan ɗan Najeriya shi kan ai kakashi ta yanke saka. To muna kira daga gwamnati don Allah dan Annabi ta ji kukan talakawanta, ta yi ƙoƙari ta yi wani abu a kai.
To bari mu koma wajen Dr. Bashir Yankuzo, wanda malami ne a jami'a kuma ɗaya daga cikin malaman addinin Musulunci da limami ne a wannan jami'a ta kimiyya da fasaha da ke Minna a jihar Niger. Dokta, me za ka ce game da wannan matsaloli da ka ji na lissafo maka?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika wannan zanga-zanga da aka yi a wannan ƙasa, akwai abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka na darussa ko kuma mu al'umma duka mu ɗauka. Duk wani abu in ya faru, komin ɗacinsa ko rashin kyansa, to ba a rasa wani darasi. Daga cikin darussan da nake ganin yake da kyau a ɗauka shi ne gwamnati ta gano kuma mu fahimci cewa lallai fa muna da ɗimbin matasa wanda duk sanda abu ya ɓarke suna iya yin ta'asa da ɓarna fiye da yanda ake zato. To godiyanmu ga Allah shi ne wannan zanga-zanga da aka yi ta kai ga ta dai nuna ga abin da za a iya yi amma sai abin ya lafa. To duk abu in ya ɓullo kai nuna ga abin da zai iya yi sai ya lafa, to sai a ɗauki darasi domin kai ya sake bayyana. Wannan shi ne. To kuma shawara ta dangane da abubuwan da ya kamata a yi musamman la'akari da ga tsadar rayuwa, waɗansu neman abin da za su sa a baki kaɗai ya ishe su fitina, wannan kuma yana iya sa su shiga cikin matsaloli, su shiga cikin abubuwa marasa kyau. Muna tare kuma da mutane waɗanda wayewa kai da basira ya yi ƙaranci, wanda da yawa wasu abin da ma ya yi ke na amfaninsu ma suna iya tarwatsa shi. Saboda haka shawara na farko harkar wato koya ma matasa sana'a.
To anan lokaci ya mana halinsa, za mu dakatar da Dr. Bashir Yankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Minna. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibrin wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maidugu Nguru, da kuma Buhari Yahaya Nguru, masu son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Zazzau, musamman ma abinda ake nufi da gidan Katsinawa, gidan Bare-bari, gidan Sullubawa da kuma gidan Mallawa. To idan masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na Cibiyar Arewa House Kaduna da ke ƙarƙashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala. To Isa Lawal Ikara, bari in za ku ɗan gefe in bar ku da dakta.
To akwai wasu da suke tambaya ku kan tarihin gidajen sarautar Zazzau. Bare-bari ne, Mallawa, Katsinawa ne, da har da ka fara bayani su Sullubawa da misali. Menene tarihin waɗannan gidaje?
To kaga akwai gidajen sarauta hudu. Akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Bare-bari, akwai Mallawa, akwai Sullubawa. Dukkansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi. Idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar Zazzau. Tarihi ya nuna cewa Bare-bari sun taso daga inda suka zo suka zauna a birnin Zaria tun tale-tale tun zamanin farko. Haka su ma Katsinawa kusancinsu da Zaria ya sa huddatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba, da kuma abin da ya shafi malanta. Wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su. Daddaddiyar kasuwar Zaria ai ba wai ta yanzu bace. Kaga kasuwanci ya kawo jama'a, neman ilimi ya kawo jama'a, malanta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau. Da yawa daga cikinsu in ka lura za ka ga malamai ne. Kamar misali za ka ga akwai Sheikh Abdulkadir Zaria wanda Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Na'iya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fiqhu babu kamar shi. Shi ne wallafa littafin nan yema Askari Sharhi, dan dai an san littafin Askari na bangaren abin da ya shafi fiqhun Maliki. Za ga cewa babu wani littafi in banda Muktasar Khalil da za a ci shi ne yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato Askari. To ya masa sharhi juz'i biyu ya zamanto Fatahul Jawad. A duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a ƙasar Zazzau. To yana daga cikin abin da suka zo, kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a. Daga cikinsu akwai maganan yaƙuƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, musamman abin da ya shafi bangaren Maiduguri, musamman abin da ya shafi cikin ƙasar Hausa. Suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka, suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau don su samu kwanciyar hankali, su ci gaba da harkokinsu na rayuwa. To wannan sai zamanto Zaria ta zamanto kamar melting point ne, ma'ana wato matattara jama'a. A shekara ta 1820 da yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 1937 lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wannan lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗariƙun sufaye, musamman ma a Sokoto. A wannan lokaci shi Sheikh Umar Al-Futi ya riga ya kaura ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi Mali da kuma Senegal, ya koma can. Bayan ya yi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin-tashi na tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye. To wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon Tijjaniya suka taso daga yankin Sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin Zazzau. A wannan lokaci sai zamanto Zariyan ta ƙara haɗin kan jama'a mabambanta ra'ayoyi daban, mabambanta wato ƙabilu daban-daban. Kaga Katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi Sheikh Shitu Kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835. Shi wannan Sheikh Shitu Kusfa din shi ne kaman babban malami kuma almajirin Sheikh Nuhu Al-Fullati, wanda shi ne almajirin kuma Sheikh Umar Al-Futi, wanda shi ya kawo ɗariƙar Tijjaniya birnin ƙasar Zazzau. To da ya zo ya zauna su suka kafa ma Kusfan garin Kusfa. To abin da nake so nuna mana a nan gaba ɗaya shi ne mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban. Ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa, an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci fa daga Mali suke malle. Dan ni na je kasar Mali, na zauna a cikin Timbuktu, na zauna a Jene, na zauna a Kabara, wani gari ne kilometers 8 dake wajen kasar Mali, garin su Sheikh Nasiru Kabara kenan. Na zauna a Mofti da sauransu. Yawanci zaka ga mai da na ambata wato dalile ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar. Misali yanzu kaga kamar kasar Mali nan ne aka yi Sarki Mansa Musa a wani masallaci da ake kira Jangirbe a wannan cikin kasar Timbuktu. Idan ka duba zaka ga akwai Jami'ar Sankore a nan cikin Timbuktu. To a nan aka yi Imam Siyudi. Akwai Imam Siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar. To waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin Musulunci, fannin fiqhu, fannin usulul hadisi, fannin tafsiri, fannin lugha, fannin nahwu, fannin sarfu. To da suka zauna sai suka ga cewa me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa. Saboda haka yawancin su sai suka yi rinƙa yin ƙaura suna fita. to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar Zaria.
Amma malam Musa su yi magana cewa to gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan, tun daga Katsinawa daga Katsina, Bare-bari daga Borno, Mallawa daga Mali, sun luba ne kawai ƴan asalin Zaria.
To ayyunci zaka ga haɗin kan kenan na ƴan uwantaka da sirri na karɓar baki, inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kadai za su zauna su sun luba, za a waye gari wata rana garin zai zama to kaman kufai. Babban sirrin gari ya daukaka shine bude kofofin shekarbu baki. Kowanne mutum da zai zo da fasaha shi ne. To fasaha shi nan ba ta siyarwa bace, amma ya yadda zai zo na a wuri dan ya baza fasaha shi mutane su ambana. In baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira Zangon Katab a kudancin Kaduna. Duk irin mutanen ne fatake ƴan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango. Ai zangon na Katab zango ne na jama'ar fatake ƴan kasuwa da suke zama a wannan wuri. To shi yasa za ka ga cewa ɗaya daga cikin theories na urbanization, wato kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma, shine ta bude kofofinta jama'a su shigo. Kasar Zazzau ai tana da ganuwa, suna da damar su kulle kofofinsu su ce ba mai shigowa, amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani, tana da muhimmanci. Muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari. Duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi, idan ya kawo yaki ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake. Idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu, sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake, me ya kawo ka, daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza, to zaka biya kuɗin shiga. Kuma labari zai kai mai unguwa, daga mai unguwa zuwa dagaci, daga dagaci zuwa hakimi, daga hakimi zuwa kuma sarki. Kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan. Sannan bayan nan kuma sai ka ba da kuɗin shiga, kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari. Saboda haka ba abin mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto ƴan wannan asalin wannan garin, saboda sun manta da garuruwan da suka taso. Yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan Zaria, wane ne ba dan Zaria ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta, ba za ka iya ba. Babban misali zan bayar a wata masarauta da Zaria ta haifar, ita ce masarautar jama'a, wanda ita ma jihadin ta ya kai ga shekara ta 1810, wanda sarki Musa, wanda Shehu Dan Fodo ya ba mu tuta na Zazzau, ya ba su tuta su ma. Idan ka duba za ka ga Malam Usman Kabin Yabo almajirin Shehu Dan Fodo ne, shi ya taso daga Sokoto ya zo nan Zaria ya mubaya'a ga sarki Musa. Sarki Musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a, sannan ya yaki sarkin Kajur Haruna, sannan aka kafa masarautar jama'a. Idan ka lura da kyau za ka ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga ƙabilun nan ne. Saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen Ninzon, mutanen Ayu, mutanen Kaninkon, ya haɗa waɗanda suke musulmi, waɗanda sun imani da shi, kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci, suke jihadin tare da shi. Sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura daga cikin ƙabilun gaba ɗaya. Yawanci sai ka ga idan ka je masarautar za ka ga suna ce maka mu ɗannan jikokin waɗannan ƙabilun ne fa. Kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a, sai ka je ka samu rugagen Fulani a cikin gidajen, sai ka je ka samu Fulani suna jin yarin Kaninkon da sauransu. To abin da nake so nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba, kamar yadda ya faru a cikin birnin Zazzau.
Dokta, kowace masarauta sai a ce ga irin tsarin ta. Wasu za su ce ita masarautar Zazzau da ta yi wannan gidaje, akwai wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza, har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta, a gida kaza sun dade ba su yi ba, a gida kaza suna neman su gushe misali.
Eh, ba a rasawa, akwai su. Idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana, ai za ka ga ba za a ce kawai Fulani ne suke za su yi sarauta ba. Akwai gidajen malamai, akwai gidajen limamai, waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su, su ma suna yin sarauta. Matuƙar dai jinin sarauta ne na asali. Yau gashi ana da jihar Katsina, yau gashi ana da jihar Borno, yau ga wata ƙasa can ana kiranta Mali, amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka hadu suka yi wannan masarauta, abin da ban mamaki. Idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar Zazzau. Idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa, to ka zo ka bada gofa a bude take, shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Sai makon gobe.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni kuma ta haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, sai da safe.